أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا مسلمي tare da ku mana jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarihin albarka darussa wanda muke karantar da kawunanmu da kuma al'ummanmu kyakkyawar aqida ta addinin musulunci wanda Allah subhanahu wataala ya yarda ita muna fata ga Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta da kyakkyawar yin ayyuka masu kyau wanda zai yarda da su dan mu samu tsira a gidaje guda biyu na duniya da na lahira bi haqqi muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin idan mun manta ba ƴan uwan musulmi muna nan cikin bayanin cewa alqur'ani littafin Allah ne wanda babu ƙari ko ragi daga wani kenan babu shigowar wani abu daga waje wanda ba Allah ne ya shigo da shi duk abin da ke cikin alqur'ani Allah ne ya faɗe shi kuma wannan shine imanin musulmi duka dole duk kowane musulmi inda yake yayi imani da wannan saboda haka nan ma hatta waɗanda ake zargi wanda mafi yawa ana nuna aqidar su gurbatatta aqida ce alhali sun yi kowa tsarkakka aqida su ne ɗan shi'a su suna daga cikin fiyayyun mutane waɗanda sun tai akan imani da wannan alqur'ani kuma da yawa yanzu haka akwai dubannin matasa wanda zaka same su maharatan alqur'ani ne sun san alqur'ani sun harace shi kuma sun san tafsirin shi karewa da karau saboda yana daga cikin fifiko da Allah ya ba malaman shi'a da kuma mazhabin shi'a cewa suna da tafsiri na hakika na sanin ayoyi na alqur'ani shi sa dai wanda daga cikin ayoyin da ake samu suna da matsala suna ruɗe musulmi in ka zo bangaren shi'a tafsiran su za su baka amsa ba dan da a ci cikin wannan bawdo'i muke da mun kawo misalsalai da dama amma insha Allah wata rana za mu yi ishara cikin irin wannan abubuwan musamman wasu abubuwa waɗanda da dama an samu wasu waɗanda sunna suke yi ta hanyar rashin gane wannan ayoyin irin su misali abasa wa tawalla zaka ji an ce annabi ne ya juya huska wai annabi ne yake da wannan sifa din ta juya huska bai san sauraron makaho ya zo wurin shi alhali ba haka ne ba ku koma ma tafsiri za ku gani gaskiyar abu gashi nan dai misalsalai da dama ba sai mun kawo su ba abinda muke ciki shine abinda ke nuna cewa alqur'ani duk abinda ya zo da shi na ayoyi da surori gaba ɗayan su wannan ayoyin da surorin daga Allah ne kuma babu ƙari daga wani wani bai isa bai zo ya ƙara wani abu wanda ba shi ba ko da za gani an ƙara da yawa mutane suna ganewa ai shi yasa ma annabi ya tashi tsaye tun lokacin da ayoyi suke saukowa guda-guda annabi yake nuna cewa sahabbai su tashi tsaye wajen harnace su shi yasa na daga cikin alamomi da muka nuna cewa ruwayoyi sun nuna annabi ya zanki nunawa ga sahabbai su harnace kuma an zanki samun haka nan kuma ma kai har ya zanki hidda kuɗi na musamman daga baitul mal na musulmi yana ba waɗanda suka dage cikin kula da wannan alqur'ani din cikin tsare shi shi yasa wannan ma yana daga cikin alamomi wanda suke nuna cewa alqur'ani bai tare da tahrif wanda ake kira da sunan ƙari ko ragi a cikin alqur'ani sannan alama wadda muka kawo gare ta ita ce ta biyar inda muka ce labari ya yadu game da cewa alqur'ani kina cikin kariye shi hiye da mutanen da suka tai akan cewa alqur'ani ba a tsare yake ba kenan yawan waɗanda suka tai akan cewa alqur'ani tsare yake bai da ƙari ko ragi ba amma kimanta su da waɗanda suke ganin cewa alqur'ani wai yana tare da wani ƙari ko ragi ba a makamanta su yawan su ba ma ɗaya bane wani abu da suke cewa da larabci wai tawatur labaran labari da ya watsu hiye da wannan wannan ita ma ana dauka ta wata alama wanda take nuna cewa alqur'ani lalle tsarkakken alqur'ani ne tsarkakken littafi ne sannan an umarni sahabbai kamar yadda muka ce su ma sahabban sun zanki umarni ma'ana sun gara daga annabi cewa har bayan annabi sun zanki kulawa da sa mutane cikin wannan hanya din ta har da alqur'ani shi yasa ma zamu samu hatta a imma namu na ahlul bait daukotin daga imamu ali har ya zuwa karshen su imam mahdi sun zanki wasiya kan a zanki bin wannan alqur'ani wanda muke tare da shi ayi aiki da shi kai har ma suna cewa duk lokacin da wannan ita ma wata alama ce duk lokacin da muka samu matsala cikin sunna riwaya ta cije mun muka rasa yane take shin wannan riwaya annabi ya fade ta ko ba annabi ya fade ta ba suka ce mu koma mu alqur'ani kinan tabbas koma mu alqur'ani shi ma yana daga cikin alamomi da suke nuna cewa da alqur'ani akwai ƙari ko rage cikin shi da ba ai umarni ba sannan ita kankanta tahaddi na mu'jiza da annabi ya zo da shi cikin alqur'ani da har ya zamanto misali za mu zo da shi shi ma wata alama ce kinan mu'jiza mu'jiza tana nuna cewa alqur'ani lalle bai tare da ƙari ko rage daga wani saboda yanzu mu dauka cewa akwai ƙari ciki wani ya ƙara wani abu to ina tahaddin da Allah ya zanki na cewa wani bai isa ya zo da irin wannan aya ma guda daga cikin alqur'ani ba in har wani ya zo ya ƙara wani abu kaga tahaddi ya zube kenan kirari na cewa ba a iya zuwa da shi ya wadi kenan warwas tunda an samu yanzu wanda yana iya zuwa ya zo ya ƙara wani abu ko ya rage shi yasa ita ma mu'jiza ta alqur'ani tana nuna cewa alqur'anin nan ba ya tare da tahrif kamar yadda ake cewa sannan alama kamar yadda muka ce sunna ta riƙe alqur'ani da muhimmancin gaske sunna ta annabi annabi ma ya zanki nuni da cewa mu koma mu sunna mu yi aiki da sunna tashi amma duk lokacin da muka rikice annabi me yace mu mu koma mu alqur'ani shine jagora shine ke warware duk wata matsala shine wanda cikin shi duka gaskiya ce babu banna ciki shine wanda la ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi shine alqur'ani kai shine ma wanda Allah yake cewa inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun alqur'ani shine wanda yake da kirarin Allah yana da kirari a ciki inda yake cewa ni ko mu muka saukar da alqur'ani ku jiwa mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu tsarkake shi mu za mu kare shi anan wurin ana nuna cewa masu tambayoyi suna cewa abinda Allah yake nihi tana yiwa lokacin da yake ba annabi shi da lokacin da annabi yake isar da shi da lokacin da annabi yake aikata shi yana koya mutane bayan wannan kenan bayan ya shigo hannun mutane bayan annabi ya tahiye shi tana yiwa a samu matsala wasu suna iya sarrafa shi su juya shi yadda suke so kamar yadda an samu an yi ta samun jarabawa ta wasu wurin buga shi su zo su ƙara ko su hidda wani abu amma a gano su kenan tsari na alqur'ani lokacin da annabi yake nan ne kawai ake iya cewa akwai wannan tsari kenan bayan annabi ya wuce abu ya komo ga mutane ana iya samun canji wasu na da shubha wannan amma shaidu bi suka nuna shaidu sun nuna cewa alƙur'anin nan dai wanda yake ga hannunmu shine wanda Allah subhanahu wataala ya yarda shi har shi ya sama kenan cikin maudu'in da muke bayani kan shi yake biyowa wani maudu'i yake biyo bayan shi shine cikar annabci cikar annabci yana nuna mu cewa lallai wata amsa ce wadda take nuna cewa alqur'ani dole ya kasance tsarkakke bai tare da ƙari ko ragi saboda mi saboda babu wani annabi wanda zai zo ya wani yara babu wata risala wadda za ta nuna mu cewa kamar yadda alqur'ani ya zo ya nuna waɗancan littattafai na kristoci da yahudawa an juya su an canza su ba yadda suke ba annabi ya zo ya bayyana wannan gaskiya cikin alqur'ani alqur'ani ya tasowa da ayoyi wanda wasu sun saba musu wasu sun yi daidai da littattafan su haka ne akwai su magana Allah ce tunda duk maganganun Allah ne amma a cikin waɗancan littattafan an samu wasu canji shi yasa ma kenan da annabi ya zo sai ya bayyana mu wannan canjin ya nuna mu cewa wannan abubuwan da suke kansu akwai matsala ciki to kenan cika da kuma rihi na annabci daga bangaren Allah subhanahu wataala da ya rihi babu annabi kuma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna mu cewa kenan lalle alqur'ani dole ya zamanto a kiyaye yake a tsare yake babu abin da ya kamata ya shahe shi shi yasa ma abin da suke ce makhatim wai khatim da larabci ko khatam wannan zobe wanda mutane suke sanyawa a zamanin da sun kasance in suka kare risala suna rihewa ne da zobe a ƙarshe to shi yasa ma aka yi amfani da wannan kalma din ta khatim dan ƙarshe dama ma'anar ta taluga kenan cikar da abu bayan abu ya kare ka kare da shi da wani abu kenan an kammala shi to annabi an kammala shi da duk sauran annabawa babu wani annabi shi yasa ake ce mishi ma khatamun nabiyyin ƙarshen annabawa ana wasu suke tambaya suna cewa tunda an ce khatamun nabiyyin ai ba wai an ce khatamul mursalin ba kenan tana yiwa wani mursali yazo ba annabi bane anan sai mu ce malam ai ba yiwa ka samu mutum wannan kaida ce duk annabin da ka gani ko mu ce duk manzon Allah wanda ka gani mursali wanda aka ba risala sai da ya kasance da mu annabi ne amma ba kowane annabi yake mursali ba shi yasa adadin annabawa daban adadin mursalai daban wani annabi an aiko shi ga mutanen shi sai aka ba shi risala wani kuma annabi shine kenan manzo wani kuma aka aiko shi wani kuma shi kadai ne zaman shi annabi amma ba aiko shi ba saboda haka nan wurin ba a ce mishi mursal shi tare dama annabawa ba mursalai bane amma wasu mursalai ne kenan da aka ce khatamun nabiyyin kenan ana nihin kwata-kwata har manzancin arhi shine abin da ake nihi saboda haka nan kenan anan muna gane cewa rihi na annabi da aka yi wata babbar alama ce wadda take nuna cewa alqur'ani wanda muke tare da shi tsarkakken littafi ne ita ma wata alama ce muka ce da ba a rihe ba kenan dan Allah yana son ya rihe kuma haka nan ne yayi ya rihe din wanda yake nuna cewa dole littafin da zai zo na ƙarshe ya kasance din gaskiyar magana da yace nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun dole wannan gaskiya ta tabbata wannan kenan kun ga a lokaci guda mun fahimci alqur'ani tsarkakken littafi ne babu ƙari ko ragi a ciki kuma lokaci guda mun fahimci wannan darasi din namu wanda yake nuna mu annabi shine ƙarshen annabawa kuma babu wata shubha da za ta zo ta nuna cewa wai annabi ba shine ƙarshen annabawa ba wani bai sai ya zo yayi kirari ba shi annabi ne za mu dakata a nan sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko da kuma za mu zo da ƙarin bayani insha Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin